بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin wanda shine yammacin 19 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan lissafin 10 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci namu na wato Masjid Umar ibn al-Khattab da aka sani da suna Dandali da ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadan mai albarka wannan shine darasi na 19 insha Allah cikin jarayyar darussa daga tafsirin suratul qasas za mu ci gaba daga inda muka fara wanda a yau insha Allah al-Rahman zai karanta mana daga fadin Allah وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر آية 44
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
نعم جزاكم الله خيرا. الله ملك سركي يتشغب للشواء وما كنت بجانب الغربي كما بككسن شيء أقابر يمتن با إذ قضينا إلى موسى الأمر alokacin da muka aiko annabi Musa da al'amarin annabta kuma kunta mina shahidina baka daga cikin wanda suke sheda akan haka walakinna sai dai mu an sha'ana quruna mun hadaci wasu zamanmuna masu yawa fatatawala alaihimul umr sai lokaci yayi tsayi da su kuma kunta sawiyan fi ahli madyan hakanan kuma baka kasance mazaunin garin Madiyana ba tatlu alaihim ayatina ka kasance kana karanta musu ayoyin walakinna sai dai mu kunna mun kasance mursilina mu muke aiko da annabawa kuma kunta bijanibit turi har ila yau baka kasance a gefen wato wannan dutse ba idna daina yayin da muka kiraya walakin rahmatan min rabbika sai dai rahama ce daga ubangijinka itundira qauman dan kai gargadi ga wasu mutane ma atahum min nadirin min qablika wanda wani mai gargadi bai zo a cikin su ba gabaninka la'allahum yatadhakkarun dan su wa'azantu walaula an tusibahum musibatun da dai ba dan kada wani musiba ta same su ba bima qaddamat aidihim sakamakon abinda hannayen suka aikata fa yaqulu has zo suna cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilayna rasula me zai hana ka aiko mana manzo fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zama daga cikin mu'minai wannan ayoyin daga aya ta 44 zuwa ta 7 ci gaba ne da wato ta'aliqin da Allah madaukakin sarki yake yi bayan kissar da ta gabata ta haihuwa da reno da kauran annabi Musa da aurensa da dawowarsa da maganar shi da Allah madaukakin sarki da wa'azinsa a fadar Fir'auna da kafircewar Fir'auna da halakawa da Allah ya wa Fir'auna sai Allah yake mana ta'aliqi wanda ya shafi gargadi akan wato karmu bi irin tafarkin su Fir'auna da Haman na azzalimai jan kunne akan cewa mu dauki izina daga abin da ya faru da su sannan sai kuma kwatance tsakanin yanayin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanayin manzancin annabi Musa alaihi salam wannan shi ne abin da ake magana a yanzu an shi ne Allah yake cewa ma kunta bijanibil gharbi ai kai baka kasance a gefen yammacin ba wato bijanibi gharbayil jabal ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya kirayi Musa yayi magana da shi ai baka wurin baka wurin go kuma kunta bijanibil gharbi kamar da auraji Allah yake cewa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryama kuma kunta ladaihim idh yaqtasim baka wajen sa'ad da ake rigima ana takara ana qura'a waye zai riki maryamu a cikin almajiran annabi zakariya haka kuma da Allah yake cewa tilka min amba'il ghaib nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha Allah yace waɗannan labaran mutanen da ne da muke labarta maka su kafin wannan wahayin da kai da mutanen garin ku ba kusan wannan ba kuma yake cikin suratul hud Allah yace fasbir innal aqibata lil muttaqina hakanan a cikin kisa annabi Yusuf alaihi salam da Allah ya gaba annabi labari sai yake cewa zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka wama kunta ladayhim id ajma'u amrahum wama hum yamkuru wannan labarin na gaibu ne baka san shi ba kuma baka wajen san da ake shawarwarin cewa a kashe Yusuf baka wajen to ya akai ka iya bada labarin ka iya bada labarin ne saboda kai annabi ne na gaskiya shine ma'anar amsa duk wani wanda yake shakka annabtarka mutanen makka da sauran kafirin da suke kewaye da su da yahuda wanda ke madina wanda tun mutanen makka tun annabi bai koma madina ba waɗannan yahudawa suke zuga kafiran makka su ce ku tambaye shi kaza ku ce mai kaza inda gaske ne shi annabi ne ku ce mai kaza zai gaya muku kaza shi ne Allah yake basir wannan amsoshin cewa to ai baka taɓa fita daga garin nan ba wani bai taɓa koya maka ba kuma baka nan aka yi yaya ake kake bada labarin kuma labarin haka yake a tarihanci babu ƙarya babu abin da yasa kake bada wannan labarin sai dan kai annabin Allah ne wahayi ne na Allah nan da yace bijanibil gharbi shine abin da ake ce ma a larabci idafatul mawsuf ila sifa idafatul mawsuf ila sifa asali a ga magarin larabci ya kamata ya zama ne bil janibi da alif jalal irin shine kaman haqqul yaqini da ake cewa da kuma zalika dinul haqq ne kun a dinul qayyima amin zalika dinul qayyima ime ku a ce addinul qayyima to akwai sabani na malaman nahu game da shi ba za mu shuke shi abinda ya da mai ma'anar shine fadan Allah wa ma kunta bi janibil gharbi id janibil gharbi id auhayna ila musa al amra ko id kadaina ila musa al amra baka wajen sa'ad da muka zartar da wannan al'amari zuwa ga annabi Musa kabaina ila musal amra bi ma'ana muka hukunta annabtarsa ko muka bashi alƙawarin riƙa annabtar da muka ba su sai Allah ya ce ma kunta min ash-shahi kuma baka cikin wanda suka shaida faruwan wannan abu kawai Allah ya zabe ka ne ya maka wahayi ya baka waɗannan labaran dan su zama izina da hujja amma baka wajen kuma kunta min ash-shahi wasu kuma suka ce ash-shahidina anan ana nufin baka daya daga cikin mutanen nan 70 waɗanda Annabi Musa ya zabe su za a tafi ganawa da Allah dan Allah yake cewa tara Musa qaumuhu 70 rajulan limiqatin Annabi Musa ya zabi mutane 70 a cikin al'umma sa banu Isra'ila za su je a gana da Allah a gaban su me yasa saboda banu Isra'ila ta wurin kai irin nasu da rashin ladabi bayan badda abin da Allah ya musu na wannan baiwa ya halakar da abokin gaban su akan gidan su ya tsallaka da su ya koma da su kasashen iyayen su da kakannin su Baitul Maqdis Annabi Musa ya ce musu yana magana da Allah sai suka ce ba za mu imani ba ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan suka ga mai wannan kiri da muzu ba kunya ba tsoron Allah ko kuma suka ce sai mun ga Allah kana magana da Allah ba mu yadda ba ba ku yadda ba sai mun gani sai Allah ya ce to ka zabi mutum 70 a cikin masu hankali da masu fada aji da waɗanda sun so sun bada labari za a yadda ka zo da su a gana da Allah a gaban su to su ne ash-shahiduna din ko mun gane shine wa ma kunta min ash-shahidi baka daya daga cikin shahidan da aka je ganawa da Allah al-imamu suhaibi a cikin tafsirin sa da kuma wasu rare da ya fada yayi wata magana mai ban sha'awa a nan cewa wan me yasa anan aka ce wa ma kunta bi janibil gharbi alhalin kuma a hakikanin gaskiya in ka koma baya zaka ga abin nan ne wato yankin Yaman ne dama ne da kasar Larabawa Makka da Madina amma me yasa ba za a ce ma kunta bi janibil ayman ba a ce me me yasa ba a ce baka ai baka ta daman sai aka ce baka ta yamman yace saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan lafazan guda biyu an ambace shi ne zikiral zikrul maqamaini fi zikrul maqamaini ma la yakhfa fi husnil ibarati wa badi'il fasahati wal balagha da aka ambaci wuraren guda biyu aka ce janibul ayman nan kuma aka ce janibul gharbi yace to a cikin wannan akwai wani abu na nuna kwarewa wajen zance da fasaha sai yace fa inna muhammadan alayhi salam la yuqalu lahu ma kunta bil janibil ayman annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai yuwa a ce mishi baka bangaren dama ya saba da ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mishi ba a dama kake ba saboda dama wurin alkhairi Annabi yana cewa yana son yadda Aisha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yayi komai nashi da dama to da haka bai dace da makamin shi ba Allah ya ce mishi ma kunta bi janibil ayman da haka sai aka yi uduli daga wannan aka ce ma kunta bi janibil gharbi domin dai daman kuma ita ce yamma Allah sa mun gani kui banya ne guda biyu akwai dama wato dama da kasar Madina yankin da yaje din kenan sannan kuma in ka sake kallon wajen sannan kuma yamma ne da alqibla to a wancan ayat sai aka ce janibul ayman mun gane tunda nan ba korewa bane nan kuma da za a ce baka nan sai aka ce goma kunta bi janibil gharbi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama darajarsa da kimarsa ta hukunta duk abin da za a faɗa game da shi sai an zaba mafi kyau mafi mutunci kamar yadda ke shi mafi zabuwa ne zababban zabuwa cikin bayin Allah to haka komai nashi zababban zababbe ne littafinsa mafi kamala annabtarsa mafi cika al'ummarsa mafiya daraja to magana da shi ma sai an zabi kalma mafi dacewa yace dan haka fa in yace fa innahu lam yazal bil janibil aymani mud kana fi dhahri adam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba a hannun dama tunda ya shiga tunda yake cikin gadan bayan annabi adam tunda Allah ya halicce shi a cikin jumlar halitta ta yayin annabi adam bai gushi ba a dama yake a takeice abin da wannan aya take cewa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba kasance ɗaya daga cikin mutanen zamanin da suke zamanin Annabi Musa ba kai ba kasance ɗaya daga cikin wanda suka karanta labarin Annabi Musa da Fir'auna a cikin At-Tawrat ba dan haka babu yadda za a yi ka san wannan labarin sai ta hanyar wahayi dan haka wahayi ne Allah yayi maka idan Allah yake cewa walakinna ansha'ana quruna yadda abin ya faru me yasa labarin yayi nisa har ya zama ba a san labarin ba har da kazo ka fada mutanen makka suke cewa to ba a taba jin wannan labarin yahudawa waɗanda suke a khaybara da madina banu quraiza da banu qainuka da banu nadir su suna sane amma saboda taurin kai da kafirci suka ce ƙarya ne sai da Allah ya musu wata tuhuma ta ƙarshe da suke cewa ma anzalallahu ala basharin min shay ai ƙarya ne ma gaba daya ba ma kai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai da dai Allah bai taba yi ko na annabi shine Allah ya ce kul man anzal kitaba ladhi ja'a bi Musa kace musu waye yazo da tabbana annabi Musa yazo da shi hudan wa nuran taj'aluhu qara'isa tubdunaha wa taquluna katira wa ulimtu ma lam ta'lamu antum wala aba'u qulillah summa zaru fi khawdihi mal amr kace musu waye ya saukar da littafin da Allah ya ba Musa wanda yake da shari'a da haske wanda kuka koye abinda kuka ga dama sai ku fito da wanda kuka ga dama a cikin shi kuma Allah ya sanar shi ku abinda ba ku sani ba ba za su yi ba da wannan amsa sai Allah ya ce kace musu Allah ne ya saukar da littafin to Allah ne saukar da At-Tawrat shi ya saukar da wannan Al-Qur'an da kuke karyatawa bayan kun san gaskiya ne so da adadin suka karyata ga baki daya da Yahudawa da Qurayshawa suka karyata shine sai Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kace musu inda suna cewa innama allamahu bashar innama yu'allimuhu bashar wani mutum ne yake gaya mushi in wa illa sayrun yu'sa ai bokanci ai kaza ai kaza to sai yace kace musu ka musu wannan tambayar ai sun san baka taba zuwa garin Madina baka taba zuwa Misra ba baka rayi a zamanin Annabi Musa ya rayu ba kuma baka karanta tafan Yahudawa ba to waye gaya maka Allah ne ya gaya ba shine walakin na ansha'ana quruna dalilin da yasa din suka ƙaryata har ba me iya kafa musu hujja sai Allah saboda zamani yayi tsawo ba a san labarin shine ansha'ana qurunan mun halicci zamanna mabambanta fatatawala alaihimul umur har zamani yayi nisa da yawa idan mutum zai ba da labarin abin da ya faru jiya ko bara ko shekaran jiya yana da sauki a gane gaskiya yake ko ƙarya domin wanda suka san abin suna rayi wanda suka gani suna rayi amma idan ana faɗan labarin shekara 500 shekara 1000 sai dai wanda ya ga dama ya gaskata wanda bai ga dama bai ce ƙarya ne amma babu wanda zai iya tabbatarwa sai in akwai wahayi ko akwai wani ilimi na kimiyya ina fata mun gane to shine Allah ya ce walakin ansha'ana qurunan mun halicci wasu zamanna ne bayan Annabi Musa tsakanin Annabi Musa da zamanin ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai zamani mai tsayi eh fatatawala alaihimul umr zamani yayi musu tsayi wanda al ilmu ilimi ya bace wa khafiya atharun nubuwa labarin annabta ma ya uya aka wayi gari mutane ba su san menene abin da ya faru a baya ba shi yasa suka samu damar ƙaryatawa har ba wanda ya fito ji musu a'a mu ma fa mun sani mu ce ƙaryata abu ba wanda ya san shi ya bai a gari Allah ya cewa dai Allah ya walakin na sai aka ce to wannan istisna'i walakin na istisna'in nan daga me aka cire shi magana mafi inganci daga walaqad atayna musal kitaba min ba'di ma ahlaknal quruna al-ula mun bai wa Annabi Musa littafi bayan mun halakar da zamanna to me yasa littafin ba a san shi ba ba a ji labarin sa ba shine walakin na insha'ana qurunan min ba mun halicci wasu zamanna a baya al-umr da aka ce anan al-umr ma'anarsa kamar da Allah yake cewa a wani waje laqad labithtu fikum umran min qabli haƙiƙa na zauna a cikin ku tsawon rayuwa umur shine rayuwa ta yi tsawo kamar da Allah ya faɗi wancan a cikin sura Yunus ko wato talat alaihimul muhra an daɗe zamani yayi nisa watamadal amadu, zamani ya canza fataghayyaratish shara'i, sai shari'o'i suka canza, al'amura suka canza. Wanda Allah yake faɗa a cikin suratul harim, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, idan zamani yayi nisa sai zukatan mutane su kekashe, musamman ba karatu ake ci gaba da su. Allah yake wa ma kunta thawiyan fi ahli madyan, har ila yau bayan wa ma kunta bijanibil gharbi na daya kenan, na biyu wa ma kunta thawiyan fi ahli madyan, ba kasance mazaunin gari tsakankanin mutanen madyan ba. Sawa bi ma'ana nazala, ka sauka a gari, sauka wanda zaka yi tare da istiqrari, wato bako wanda yazo gari ba da niyyar kwana ɗaya biyu uku zai bar garin ba, shine za a ce ya samu matsuwa, ya samu mazauni. Kamar wanda yazo da niyyar cirani, yazo ne shi ba dan gari bane amma kuma bai da nufin komawa nan kusa, ko wanda wani aikin gwamnati ko wata harkar kasuwanci ta sa ya dawo wani gari, kaga ba garin su bane, to wannan inda zai zo zai kwana, sunan shi matsuwa. So dai kaga irin abin da ya faru da Annabi Musa din kenan a Madina, ba garin su bane, yazo da niyyar zama amma ba na dindindin ba. To sunan irin wannan zaman, zaman shine tsawiyan, daga matsuwa. Akwai wani tsakanin al-matsuwa da al-ma'wa, malamai sun yi magana akan waɗannan kalmomin guda biyu, maganganu masu tsayi musamman game da amfani da su al-Qur'ani. Babu laifi mu ambaci wasu abubuwa da malamai suka ambata ana. Shi al-ma'wa, in aka ce al-ma'wa ma'anan shi gida na ƙarshe, wanda daga shi babu wani gida, da aka ga ana amfani da shi a wajen labarin lahira. Fa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, wanda ya tsoraci matsayin Allah ubangijinsa, ya hana ranshi saban Allah, to wannan gidan shi shine aljanna, Allah ta saba a ciki. Allah ya ce wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fa innal jahima hiya al-ma'wa, wanda kuma yayi girman kai, yayi rowa, ya ki bin Allah, ya wadatu da abin da ke hannunsa, ya ƙaryata aljanna, Allah ya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa, wannan jahannama ita ce makomansa. Kaga al-ma'wa makoma ta ƙarshe, inda mutum yake komawa, wanda daga nan babu inda zai koma. Haka faɗin Allah, amal ladzina amanu wa amil salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malu, waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari, Allah ya ce suna da aljanna makoma, wadda ita ce masaukinsu sakamakon aikin alkhairi da suka aikata. Shi ko al-matwa, al-matwa shine wani wurin zama wanda ke da wata ma'ana ɗayan uku mu kiyaye, ko dai motsinka kai kawanka a wurin takaitacce ne, baka da damar sakewa kamar wanda yake cikin ma'awa yake sakewa, ko kuma zamanka a wurin takaitacce ne, zaka bar wajen wata rana, ko kuma shi kanshi wurin kuntatacce ne. To wannan shine al-matwa. Ina za mu gane misalan waɗannan? Kamar faɗin Allah, wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrini, sai Allah ya ce matwa, ki girmama mazauninsa, ko dai saboda bawa ne ko yaron gida ba za a bashi flat nashi guda ɗaya ba, ɗaki dai hala za a bashi, ko kuma saboda zaman da zai yi a wajen yana da iyakar lokaci, dole shi ne zai ba wajen, da haka aka ce matwa. Ko mun gane haka? Shi kuma ya ce innahu rabbi ahsana matwaya, ya tashi ba da amsa, innahu rabbi ahsana matwaya. Wasu suka ce ba haka bane, matwa shine wuri wanda mutum ya kai gare shi cikin wahala, ko kuma zai dawwama cikin wahala. Kaga Annabi Yusufa bai kawo wannan gidan ba sai da sha wahala, aka yi niyyar kashe shi. Annabi Yusufa bai iso Madiyana ba shi ma sai da ya kusa mutuwa da ƙarfin tsira, da haka aka ce matuwaya. Da haka ma ga idan ka kalli Al-Qur'ani a labarin wuta, yin za a faɗi wuta a matsayin gida, sai a kiyata da suna matsuwa, saboda abin da ke cikinta na ƙunci da bala'i da ƙwarzaba da azaba Allah ka tsare mu.
duk in ka waiwaya cikin alqur'ani zaka ga an fanda kalmar matsuwa sai a danganta ta da wuta kamar ina da Allah yace fadkulu abwaab jahannama khalidina fiha falabisa mathwal mutakabbiri Allah yace ku shiga kofofin jahannama kuna masu wanzuwa a ciki sai Allah yace tir da makomar masu girman kai Allah ya sake cewa wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadhiba aw kadzaba bil haqqi lamma jaa wa yafi girman zunubi fiye da wanda ya kareta Allah ko ya kareta gaskiya ta zo mushi sai Allah yace alaysa fi jahannama mathwal kafirina ashe a cikin jahannama ba akwai gidaddajin kafirai ba ajabi kenan misali ko haka Allah yace ya akuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum kafirai suna cin abinci irin cin abincin dabbobi sai Allah yace wuta ita ce makomar su haka Allah yace fa in yasbiru fan naru mathwal lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mutin fa in yasbiru fan naru mathwal lahum shi ma mathwa sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima ashraw sanulqi fi qulubil ladzina kafaru haka ne ru'ba bima ashraku billahi ma lam yanzil bi sultanan sai Allah yace wa ma'awahum jahannama Allah yace wa bi'sa mathwal zalimin to kalli wannan aya shi sai na akhara mai idan za ta ba mu misali duka Allah yace sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba da sanni za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai bima ashraku billahi saboda shirka da suke yi da Allah ma lam yanzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akan shirka ba sai Allah ya ce wa ma'awahum jahannam amma makomarsu ta ƙarshe tace jahannam nan magana akan gida na ƙarshe kamar yadda yake a cikin baya sannan sai Allah ya ce wa bisa mathwal mutakabbirin Allah wadarai da gida mai kunci jahannama gidan kafirai azzalimi Allah ta bare kaga an kira aka ce ma'awahum jahannam gidansu na ƙarshe wa bi'sa mathwal zalimin tir da wannan gida mai kunci kaga an fanda duka kalmomin guda biyu don su nuna abinda muke magana akai saboda haka abinda zamu kalla anan shi ita jahannama ko wuta ita ce ake amfani da ta dan bayani akan watan gida mai kunci sai a ce mathwa wasu malamai suka ce ma'wa yana nufin gidan da akwai wurin kwana a ciki akwai wurin kwanciya shine ma'wa amma idan babu wurin kwanciya lafiyayye amma zaka iya rayuwa a ciki to shine mathwa zaka ga ɗan wuta ba su da abin nan sururin marfu'a irin na yan aljanna saboda haka ake cewa mathwa mathwa a takeice al mathwa shine wurin zama wanda mutum ya kai gare shi bayan wahala bayan ya sha azabar duniya shi kuma al ma'wa shine gida wanda ka nuface shi kuma kai aiki dan samu sa daga ba ga ake maganar aljanna sai a ce ma'wa saboda ɗan aljanna sun neme ta da aikin su daga ka ji Allah ya ce iz awal fityatu ila al-kahfi waɗannan samari sun nufaci wannan wurin ba sun gamu da wannan kogon ne coincidence ba haka fadin dan gidan annabi nuhu sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ya nufaci wannan tarin kumfar da ya gani yana tsammanin wato dutse ne wannan ya daga cikin abin da malamai suka ambata a takeice kwarai game da mas'ala ta bambanci tsakanin ma'wa da mathwa Allah ya ce tatlu alaihim ayati ballantana a ce kana karanta musu ayoyi kuma kunta sawiyan fi ali madyana tatlu alaihim ayati ai ba ka zama ka zauna a cikin su ballantana ka samu halin yin annabta da yi musu wa'azi ko kuma ka zama kai ne kamar annabi Shu'aib ko annabi Musa a cikin su ba ka karanta musu ko sannan Allah ya ce walakinna kunna mursilina sai dai Musa Allah mun kasance mu ne waɗanda muka yi maka wahayi ka je ka ɗauki wannan zancen ka je ka sanar da mutanen kamar da Ibn Kathir yake cewa walakin nahnu man auha ilayka zalika wa arsalnaka lin-nasi rasula mu inji Allah mu muka yi maka wahayin labarin nan na Annabi Musa kuma mu ne muka ce ka tabi gun mutanen Makka da sauran da suke kewaye da su ka isar da su Al-Imam Sa'idi ko yake cewa lakin hadha al-khabar alladhi ji'ta bihi asarun min athari risalati wato wannan labarin da ka zo da shi wani labari ne daga cikin burbushin annabtarka wanda arsalna ilayka muka aiko maka da shi wa wahayun la sabila laka ila ilmihi biduna isalat kuma wahayi ne da bai da zai ka sani in ba dan Allah ya bada labari ba sannan Allah ya sake cewa wa ma kunta bijanibi turi kaji abu nau can an ce wa ma kunta bijanibi lagarbi wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana wa ma kunta bijanibi turi aka sake ambatan janibi turi sai malami suka ce to wannan ba maimaici ne ga magarba me yasa aka maimaita bayan an ce wa ma kunta bijanibil gharbi a kare cewa kuma wa ma kunta bijanibil turi idna daina saka sai malami suka yi maganganu a kallon guda uku game da fasara waɗannan gurare magana ta farko ita ce ma'anar wajen wa ma kunta bijanibil jabal baka kan bakin dutsen idna daina yayin da muka shelanta sai suka ce masu wannan magana suka ce waccan janibil garbi sanda Annabi Musa ya ce na ga haske bari in je in samu wuta gare ku hanyar dawo shi kenan ko wallan ma kada Musa al-ajal wa sara bi ali to wannan shine wa ma kunta bi janibil garbi wannan kuma bayan da aka tsayartar da Annabi Musa da jama'arsa ya dawo zai je ya ƙara ganawa da Allah to a lokacin da ya je ganawa da Allah sai ibnu jaririn ya roto a tsar da yawa wanda a cikin su suka ce abinda Allah ya ce mushi Annabi Musa Allah ya nuna mushi ni'imomi da yawa eh kamar da Allah yake cewa ya mushi ni'ima to daga cikin ni'imar da ya gani sai ya ga taron wata al'umma mai haske al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ya ce waɗannan fa sai aka ce waɗannan ba mutanenka bane yace to ina so a riskar da ni su sai aka ce ba zamaninku ɗaya ba sai ya ce to ya Allah ka faɗa mana alamomin su sai Allah ya ce masa to shine izna daina din yayin da muka shelanta cewa a gaya wa Annabi Musa waɗannan su ne mutanen da Allah yake cewa wasa aktubu halil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun na tsaura wa kaina zan musu gafara su waɗannan mutanen da suke tsayuwa akan addinin Allah suke bada zakka suke imani da Allah su ne waɗanda za su bi annabin nan da zai zo a bayanka wanda baya rubutu baya karatu sai Allah ya gaya wa Annabi Musa wannan shine izna daina wa ma kunta bizalibi turi izna daina kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wurin sanda Annabi Musa ya tambaye mu game da al'ummarka muka ce a kirawo su a mai samfur din su da yaga samfur din al'ummarka sai muka ce mishi to ga irin sifar da muka ba su Allah ya musu alƙawarin zai musu rahama zai musu gafara su ne al'umma da za su bi annabin nan wanda yake ummi sai ibnu jaririn ya kawo asar mabambanta daga tabi'ai malamai cikin tabi'ai da suke bayyana haka da wani asari ma daga Abu Huraira wanda shi ma ya kawo haka marfu'an zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai isnadin bai inganta ba sannan baya ga ibnu jaririn al-imam an-nasa'i a cikin littafin sa asnan kubra ya ruwaito haka nan al-hakim a cikin musadrak haka nan baihaqi a cikin dalailun nubuwa duka su ruwaito wani wajahin cewa Allah ya gaya wa Annabi Musa ne cewa za a yi wata al'umma a bayanka waɗanda na riga na amsa musu buƙatunsu kafin su tambaye ni na riga na gafarta musu kafin su nemi gafara ta na riga na ba su abin da suke so kafin su ce in ba su shine izna daina fasara ta biyu kamar yadda har ila yau Baihaqi ya ruwaito a cikin dalailun nubuwa daga Muqatil ibn Hayyan cewa ma'anar wa ma kunta bijanibil turi iznada rabbuka ummataka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka wajen a janibul turil ayman a janibul turi sanda Allah ya kirayi al'ummarka gaba ɗayan su wa hum fi aslabi aba'ihim duk muna jikin iyaye da kakanninmu sai Allah ya kirayi mu gaba ɗaya yayi mana wahayin cewa an yu'minu bika idha bu'ita, idan an aiko ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to na ga al'umma ka ci su imani da kai, dan ina so ka samu mabiya mabiya yawa ga yadda kowace al'umma. Wani tace fasara ta biyu da malami suka kawo, fasara ta uku ita ce wa dalibamul qurtubi ya ambata, wanda ma'ananta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka nan sanda Allah ya magana da annabi Musa, baka nan sanda Allah ya kirayi Musa yace ka zo da mutane 70 su zo su gana ta. Wannan fasarar tafi dacewa da siyakin ayar, domin ayar tana mana bayani ne akan labarin annabi Musa, amma dai wannan kuma tafsirai ne da aka samu su daga magabata cikin sahabbai da tabi'ai, wallahu ta'ala. Shi kuwa Al-Fakhrur Razi dai yana magana akan wannan, sai yake cewa ka sani ya kai mai karatu, Allah ya ambaci waɗannan halayen guda uku na annabi Musa ne dan nuni zuwa ga wato wannan abin da muka ambata na cewa annabta annabi Musa da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hukumar jikikeniya. Farko an ambaci cewa ma kunta bi janibi gharbi ikadira ila Musa al-am, wannan shine sanda aka bashi a Taura. Aka sake cewa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina, wannan shine sanda Allah ya kiraye shi zuwa abin da ake cewa lailatul munajat. Sannan ma kunta bi janibi turi, shi kuma shine yawmul miqat, wancan alƙawari da aka yi shi. Yace to duk waɗannan halayen guda uku sune al-ahwalul azima allati tattafaqat li Musa alayhi salam, halaye guda uku da suka faru da annabi Musa alayhi salam, wato kamar akai kaice Allah yana cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, kai ma zan maka baiwa da wasu halaye guda uku kwatankwacin na annabi Musa. Da sai malami suka ce to waɗanne ne waɗannan halayen guda uku mafiya girma da aka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda sai kamar annabi Musa ne. Na ɗayan su shine Isra'i da Mi'raj, a bisa magana mafi inganci shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya zo gare shi yace Allah ya baka appointment, ya ce in tafi da kai yau zai gana da kai, yace da ka shirya zan je in dawo tafi da kai. Sayyidina Jibril alaihi salam ya je ya zo da buraka, wata dabba mai saurin tsiya wanda annabi yake cewa duk inda ta hanga nan take cika kafata, ya zo ya hau bayan wannan buraka, akai doguwar tafiya da shi cikin dare zuwa Baitul Maqdis. Daga Baitul Maqdis kuma mala'ika Jibril ya ce an ce nan kuma ka hau bayana, annabi ya hau bayan mala'ikan, mala'ikan ya tashi da shi suna tafiya sama bayan sama, inda suka je a ce wane ne, ya ce Jibrilu kai da wa, ya ce ni da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, an ce ya zo ne, ya ce eh an ce ya zo, aka buɗe mai ya yi gane gane iri iri, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a afa tumarunahu ala ma yara, sai labarin yana nan kowa ya san shi. Aka je da shi aka wuce ma duk inda wani bawa ke iya zuwa, mala'ika ya ce to ni an ce in kwana daga nan kai ka karasa, ya je gana da Allah, auha ila abdihi ma auha, Allah ya mishi wahayin abin da ya ga dama ya mai wahayi. Sannan aka dawo da shi ya wayi gari a garin su Makka, kamar bai ji ko ina. To ne daga cikin ɗaya daga cikin abubuwan guda uku. Na biyu shine hijira, kamar da shi annabi Musa alaihi salam shi ma yi hijira daga Misra ya tafi Madiyana, ya je yin shekaru, kuma kaga shekarun da ya yi shi ma goma ne, shekaru goma ya yi a mahajar ɗin shi ya dawo, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yi shekara goma a mahajar ɗin shi ya koma ga Allah. To hijiran nan ya taɓa annabi Musa dama ya sake shiri ya dawo ya karɓi annabta ya zo ya yi muƙabala da Fir'auna, haka hijira ta ba manzo Allah dama ya kafa gwamnati ya sakata ya wala ya karantar da al'ummarsa addinin shi ya yi zuwa ko'ina, a Makka a ɓoye suke yi, nan ko a Madina suke da gari suke da ƙasa suke zartarwa suke yankawa suke shanyawa. Allah ya mashi wannan falalar ta biyu. Falala ta uku ita ce fatuhu Makka, wanda za a ambace ta a ƙarshen wannan sura, za a ambace ta innal ladzi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad, Allah ya bashi falalan fatuhu Makka domin shine gari mafi soyuwa a zuciyarsa, kuma shine asalin garin da aka aika shi ne tun da rumbar qura wa man haulaha shine garin yan uwansa da aka ce wa garin ashe ta kal aqrabina saboda yana kaunar garin yana so ya dawo garin sai Allah ya bashi dama ya bude garin ya kuma garin musulunci saboda wasu kace to waɗannan sune abubuwa guda uku da Allah ya wa'adi sallallahu alaihi wasallam manyan falala da suke kama da waɗancan manyan falala da Allah ya wa'adi Musa wallahu ala wannan duka wasu kwakwalwa ne irin na malamu shi ne ma'anar abin da suke cewa da Allah yake cewa tadabburin alkur'ani da kaka dinga karantawa kawai kana wucewa kana wucewa kai ya zama manufarka kawai kai dai ka kai karshen sura la yakun hamma ahadukum akhir sura kamar da ibnu abbas yake faɗa Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan kenan da aka suka fassara suka ce abinda nan wajen yake nufi kenan kisa Allah ya ce walakin rahmatan min rabbika Allah ya baka waɗannan labaran ko ya maka wannan kwatancin a keɓance ne don rahama da yake nufin ka da ita kai da al'ummarka waɗanda aka aiko ka zuwa gare su da al'ummarka da za su biyo baya dukkaninmu gaba ɗaya al'umma wannan duniya muna cin alfarmar rahamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ta ni da musulmanmu da kafiranmu da ahlus sunnah mu da yan bid'a mu da wanda suka yi da 100% da wanda suka kare ta kowa sai ya ci wannan alfarma kowa ko yana so ko baya so sai ya ci alfarmar wato annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin har ranar alkiyama hatta kafirai sai ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu amfani alal aqalli zai bada dama a hisabi kowa ya san inda ya dafa sannan akwai kafirin da annabi mai sa a rage mai azaba kaman kakan shi ko babban shi Abu Talib Allah ya kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da ka rahama ce ga gare mu ga baki daya wannan annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abinda Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da manzancin da aka bashi Allah ya ce walakin rahmatan min rabbika ay ja'alna nubuwataka rahmatan min rabbika mun sanya annabtaka ta zama rahama ce daga ubangijinka wannan rahmatan an mishi nasaba ko dai ya zama saboda makulli ne ajlihi ko saboda masdari annahas yake cewa ai yadda abun yake anta lam tashhad qasas al anbiya baka taba shaida labarin annabawa ba ka gani ba wala tuliyat alayka ko ba taba koya maka karatun su ba walakin ba'athnaka wa auhayna ilayka musa allah muka aiko ka muka yi maka wahayin wannan labarai dan rahama gare ka da sauran bayi sai allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik domin kai jakunne kai gargadi ga wasu mutane wadanda wani mai gargadi bai taba zuwa gare su ba kafin kai suwa kenan sune Qurayshawa da sauran larabawan da ke kewaye da su mu kiyaye nace Qurayshawa da sauran larabawa da ke kewaye da su saboda kamar da Allah yake cewa anan wajen haka ya fada wani zai cewa da tundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafil ka ainihin yiwa wasu mutane wa'azi waɗanda ba a yi wa iyayensu wa'azi ba sai zai kasance cikin gafala to wannan ma da ta zo a nan ma undira aba'uhum malami sai sabani game da ma'anarta ibnu jaririn ya kawo a cikin tafsirinsa cewa wasu malamai da ya kira da suna ba'du nahawiyil basra wasu malaman nahawun kasar basra yace wasu suna ganin cewa wannan ma din nan ma ce ta nafi da ka ma'anarta itin ma ce abin wato masdariya ko mausuriya itun zira qauma lil ladhi unzira aba'u dan kai wasu mutane wa'azi irin wa'azin da aka yi ma iyayensu azo na fasara garibiya ce ko ba a samu zinta dan kai wasu mutane wa'azi irin wa'azin da aka yi ma iyayensu wato wannan fasara ta ruguza gaba daya maganar da ake cewa ba ta bayan annabi a cikin larabawa wanda kuma a tarihance haka ne an yi annabawa a cikin larabawa sai dai a cikin Qurayshawa ne ba a yi ba annabi Hud inda ya wa'azi kasar larabawa ne annabi Salihu inda ya wa'azi kasar larabawa ne haka nan annabi Shu'aibu inda ya wa'azi kasar larabawa ne haka nan annabi Isma'il inda ya wa'azi kasar larabawa ne amma su Quraysh adnaniyun to su ne ba a taba aiko musu manzo ba da haka in aka dauki wannan fasaran sai da ma'ana nufin aba'uhum iyayensu na cancan baya da tumbira qauman dan kai ma wasu nan mutanen wa'azi irin wa'azin da aka yi wa iyayensu na cancan baya idan kuma aka dauka fasara mafi bayyana ko mafi karfi cewa ma'anan nafiya ce wato tana korewa ne ma'anarsa itundira qauman lam yunzar aba'uhum dan kai wa'azi wa wasu mutane wanda ba a taba yi ma iyayensu wa'azi ba sai zama iyayensu anan iyayensu na nan kurkusa wadanda suka rayu zamani irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa ke kamar yadda yazo a cikin ayoyi da dama Allah ya naba ambaton haka wa ma atainahu min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim min qablika min nabiyyin ba mu ba su tafana su karantawa ba kuma kafin kai ba mu taba yi ku musulmi wa'azi ba tun dira qauman ma undira ma atahum min nadhirin min qablika la'allahu yahtadun cikin sabai ko dan kai ma wasu mutane wa'azi wadanda ba a taba musu wa'azi irin naka ba hala su samu su shirya wannan kenan wannan shi yake nuna wato kamar yadda zamu zo mu ji a gaba ba kamar yadda mutane suke dauka galibi a ce ai larabawa ahlul fatarani ba a taba musu annabawa ba wannan zance ne shahararre zance ne gama gari amma ba zance ne mai dukka in ana magana ta ilimi ba ba zance ne wanda yake zai iya zama da kafar shi a ture shi ya kasa faduwa ba ana magana ilimi ana magana ilimi da wuri za a ture shi saboda tarihi yana tabbatar da ba haka bane kuma ayoyin da ake kafa hujja da su kuma ba haka suke ne ina fata muna gane wannan zamu zo mu ji wannan a gaba insha Allah annazara da aka ce ni tundira qauman jan kunni gargadi ma'anar shi shine wa'azi tare da tsoratawa tsoratawa akan cewa in mutane ba su ji wa'azin nan ba Allah zai musu kaza Allah zai ki su Allah zai iya halakar da su Allah zai iya musu azaba Allah zai iya jarabta su Allah zai fushi da su wannan wa'azi irin wanda mutane ba sa so din a ce kai kullum wa'azin ka rauta ne to shine annazara wa'azi irin wanda mutane suke so shine albushara wato da ai labarin aljanna da lagwadarta da gafara da komai ya ji lahiya lau mutane sa so na wa'azin ko ji kuma shine albushara to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadawa ne inni ana nadhirul bashir hatta wajen hadawa akwai da zaka ji an gabatar da nazara kuma yau kuma a gabatar da bishara to ya danganta ne ba shine mahallin tattaunawa anan bakar mufta amma anan da aka ce annazara zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da yin wannan abu kamar da ragibul asfar yake cewa annazara hiya ikhbarun fihi takhwifun shine akwai tsoratarwa Allah ya umarce shi kamar da muka faɗa azazin nan farko cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ka ja kunne kai gargadi kai horo ga makusantanka na kurkusa sune Qurayshawa sune Banu Kinana sune mutanen kasar Makka hakanan Allah yace wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan sai Allah yace mene tundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sirat kaso shura Allah yace haka muka maka wayin wannan qur'ani tundira ummal qura wa man hawlaha ka fada wa'azinka uwa alkarim tace Makka da duk garin da ke kewaye ta har zuwa ƙarshen duniya Allah ya saki cewa waje wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbi cikin al'am Allah ya ce ka ja kunnan waɗanda suke suna jin tsoron a tashe su ranar alkiyama gaban Allah ubangiji su haka Allah ya saki cewa cikin al'am ila ruwa auha wa uhiya ilayya hadhal qur'an an mun wahayin wannan qur'ani li unzira bihi dan nay wa'azi na jan kunne da shi gare ku kenan wa man balag da duk wanda labarin qur'ani ya kai shi ya kai mishi hatta shi alkiyama haka na akwai hadisi wanda yana cikin bukhari hadisin farkon wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da yaje akai mishi wahayin farko akai mai na biyu aka ce mishi wa anzir ashirataka sai yazo ya kan wannan dutse na safa yayye kuwa yace ya bani Abdul Muttalib ya bani Adi ya bani Abd Shams bi ya kiraye su gaba daya kabilun Qurayshawa suka taru gaba daya a gaban shi yace wanda kowa da kinan ya sani ya san gidanmu ya san iyayena hal ahid hal ahidtum min dil kabil za ku yi tana taba yin ƙarya suka ce ba ka yin ƙarya kun taba tana cewa na ci amana wani ba ka ci amana kun taba tana cewa nayi yaudara suka ce ba ka yaudara yace inda zan ce muku ga wata runduna nan za ta kawo muku farmaki a kuntum musaddiqiya za ku gaskata ne suka ce kware kuwa dan gidan Abdullahi za mu gaskata ka yace to inda zan ce muku Allah dake sama shi ya turo ni yace in zo in ja kunnan ku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an ka ba ku ke in zo in ja kunnan ku dan kar ku mutu kafirai ku tafi wuta a kuntum musaddiqiya za ku gaskata ne sai kowa ya shu sai na baka ne kawai da dai lokacin kowa ya shu wasu ba su yi cewa ƙarya bane kuma amma abin ya musu nauyi wasu kuma ba su taba ji ba wasu kuma akwai wani shock labarin ya dake su ba su taba jin irin wannan labarin sai aka samu wannan mai tabbaci ya da Abila hadin wata shine yayin tsaurin ido yayin tsaki yayin tsawa ali hada jama'atana ya muhammad kai yanzu saboda baka da kirki akan wannan ne ka kira mu shine Allah ya mushi wannan wannan sakamakon tabbaci ya da Abila hadin wata Allah ya tsine mishi nan take almuhim annabi ce musu yayi li unzirakum dan in ja kunnan saboda kai yana daga cikin abin da mu cire mun zo karshen wannan ayoyi na fa'idoji shine akwai fara wa'azi da jan kunnan mutane a inda akwai barna ko mun gane a inda dama akwai barna akwai kafirci akwai fasikanci akwai zalunci don ka baka fara wa'azi sai ka fara da kira izuwa ga jan kunnai na munin wannan ayyuka kar ka fara labarin aljanna a namazin idan kuma inda an riga an gyari ne ana tabin Allah sai ka fara da labarin aljanna haka na Qur'ani yake sai mu'minai da aka zo Madina sai aka yi ta musu labarin aljanna kad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un kaza 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 ana ta musu labarin lagwadan saboda su ƙara daukar azama idan kuwa mutane sun zama ruwa biyu sun ma'amunu sun baka faru sun ma'amunu sun ba zadu kufra ana yi zalimun da nafsihi da sauransu ko shine sai a dinga cakudawa yau a hura gobe a ciza yau a ciza gobe a hura to da aka ba daidai bane mai wa'azi ya zama shi kullun wa'azin shi mai daci ne ko kuma kullun wa'azin shi lagwada ne kawai dole sai ya dinga sirkawa da haka Qur'ani yake ina fatan mun gane wannan da haka wannan shine abin nan game da ma'anan nan rara to duk shi hakuri ko ha ba ku sara to bari mu kallaka zuwa kan wannan gaban da yace ma atakum min nadhirin Qurayshawa Allah madaukakin sarki su ne asalin primary target da aka aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma da dukkanin sauran al'umma al'umma a zamanance da al'umma a wuri a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da kuma zamanin da su biyo baya to dukkan su al'umma sane da yake kiran su shine li undira bihi wa man balak in wa'azi ga ku da kuke nan yanzu da wanda za su zo a baya na shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai ji labari na ba yahude ko ba nasare ko ba majusi yakin imani da ni face sai Allah ya azabtar da shi duk wanda ya ji labarin musulunci wajibi ne ya bi na sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai shi kanshi annabi Musa da yana raye to da babu abin da zai iya sai dai ya bi a Taurat ya bi alqur'ani kaga fa tare da cewa kamar da muka sha ambata littafan guda biyu sun yi kama da juna shi sa ma aljanu da suka ji qur'ani suka ce mene suka ce inna sami'na qur'anan a cikin haqafi suka ce a wai sarafna ilayka nafaran min aljinni sami'a alquran falamma hadru qalu ansitu falamma qudiya walau ila qawmihim munzir qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa da su koma suka ce mun ji wani littafi da aka sauka bayan Annabi Musa bayan cewa tsakanin Annabi Musa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa da yawa akwai Annabi Isa akwai Annabi Sulaiman akwai dan shi akwai baban shi Annabi Dawuda akwai wasu annabawa wadanda akwai Annabi Yusuf duk waɗannan suna tsakankani amma sai suka dauko wancin saboda babban annabin haka warqatu an-nawfal me yace laqad ja'aka namusu alladhi kana ya'ti Musa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam babban mala'ikan nan da ke zagwa Annabi Musa shi ya zo gare ka duk wannan suna karin nan mana kamantakeke ne yadda Allah yake mana bayani anan tsakanin annabtan Musa alaihi salam da annabtan Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa salam to bai da zamu dakata anan saboda kurewa lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga kan wannan gabata kuma ma atahu min nadhir min qablik Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله